sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 28 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancin sa yana mai nuni da kasar Russia. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace akan Iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga aƙalla guda 8 da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis aƙalla a larduna guda 4. Kanar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa a kudancin ƙasar Philippines.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Amurka da Japan sun sanar da kulla haɗin gwiwa domin taimakawa kasar Ghana wajen inganta wata sabuwar fasahar makamashin nukiliya da ake kira Small Modular Reactor ko SMR a takaice.
Wannan Small Modular Reactor wanda ake kira SMR hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya ba su da hatsari na fidda iska da guba wanda ake kira carbon dioxide a duniya.
Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero kenan za ku ji ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bayyana goyon bayanta akan matakin babban bankin Najeriya na shirin canza fasalin kuɗin naira. Bayan haka za ku ji cewa maniyatan da ba su samu sukunin zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar Kano sun fara karɓar kuɗaɗensu daga hannun hukumar kula da ayyukan hajji ta jihar.
Idan alhaji ne ya biya kudin packet ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin haji ba, za mu wasa kudinsa 100%. Amma ga waɗanda suka je aikin haji suna da refund na kusan 50,000 da ɗan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu. Akwai gibi na kusan kwana 4 da ba su yi ba a ƙasa mai tsarki.
Sakataren zartarwar hukumar alhazan jihar Kano kenan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancin sa yana mai nuni da kasar Russia. An sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa. Sama da jirage marasa matuƙa 30 ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu, inji shugaban. Masu kare sararin samaniyarmu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin ƙasarmu. Kana suka kakkaɓo jirage marasa matuƙa ƙirar Iran guda 23. Bugu da ƙari sun kuma daƙile harin makamai mai linzami ƙirar KH-59 da jirage masu saukan ungulu ƙirar KA-52 guda biyu da wani jirgi mai saukan ungulu SU-25 duk an yi kace-kace da su amma da su ƙarafin banza. Zelensky ya ce a cikin wannan lokacin Russia ta kai hare-hare makamai masu linzami 4,500 da kuma kai samame sama da 8,000. Ya ce amma muna faɗa kuma za mu ƙara kakkaɓo wasu jiragen. Sai dai nan da nan ba iya ganewa ba ko an samu asarar rayuka. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace akan Iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga aƙalla guda 8 da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis aƙalla a larduna 4. An fara zanga-zangar na bayan nan a Irani ne bayan mutuwar Mahsi Amini wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lulluɓi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Heba Murayaf, daraktan Amnesty International a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, ta ce yin rigingimu da amfani da makamai da hukumomin Iran suka yi akan masu zanga-zanga game da harsashi mai rai ya sake bayyana tsananin munin shiru da kasashen duniya ke yi. Ta ce dole ne kasashe mambobin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya su ɗauki ƙwararren matakai a yanzu sannan su yi wani zama na musamman akan Iran don hana ci gaba da asarar rayuka. Amnesty ta ce ranakun Laraba da Alhamis jami'an tsaron Iran sun ƙara ƙaimi wurin amfani da ƙarfin tuwo da suke yi ba bisa ka'ida ba da ya hada da harbin bandugogi da harsashi mai rai da harsashi na ƙarfe da kuma barkonun tsohuwa akan masu zanga-zangan da suka taru a lardunan Kurdistan da Azerbaijan ta yamma da Kermanshah da kuma Lorestan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Amurka da Japan sun sanar da kulla haɗin gwiwa domin taimakawa ƙasar Ghana wajen inganta fasahar makamashin nukiliyar da ake kira Small Modular Reactor da Turanci. Abinda masana suka ce fasahar za ta taimakawa ƙasar ta fannoni da dama, ciki har da magance matsalar ƙarancin wutar lantarki da samar da kuɗaɗen shiga. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Kumasi.
Kasashe din sun bayyana hakan ne yayin wani taron makamashin nukiliya tsakanin ministocin ƙasa da ƙasa a birnin Washington DC na ƙasar Amurka. Taron da mataimakin ministan makamashin a Ghana Honorable William Ureku Edu ya halarta, ministan harkar tattalin arziki da kasuwanci tare da masana'antu na ƙasar Japan Uta Fusai da ya fitar da sanarwar ya jaddada cewa a shirye suke su samar da wannan fasahar ta nukiliya a Ghana saboda cigaban da ƙasar ke samu wajen inganta shirye-shiryenta na fasahar nukiliya. To ko shin meye fasahar nukiliya ta SMR a takaice? Na tuntubi Professor Adamu Idrisu Tanko, masani kuma malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kanon Tarayyar Najeriya. Ga dai ƙarin bayani da ya mini.
Wannan Small Modular Reactors wanda ake kira SMR hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya. Fasaha ya fito da sabon fahimta na cewa za a iya samar da makamashi ta wannan hanya.
Turan kai dade, ko shin wannan sabuwar fasaha ta SMR din tana da irin nata hatsari kamar yadda masana ke nuna hatsuran da ke tattare da makamashin nukiliya?
Ba su da hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon dioxide a duniya, kuma duk yayin ake buƙatar a sanyaya su ba wai ana buƙatar wani wata harka ta fasaha ta daban bane da sanyaya su. Ana ganin cewa yadda iska take jujjuya kamar yadda muka sani a duniya, haka zai iya sanyaya waɗannan. Wannan shine abin da ake ganin cewa a nan gaba fasahar ta karbu a duniya. Ana ganin zai kawo ci gaba babba sashen duniya gaba ɗaya za su rajaha a kai. To suna da daɗin al'amura musamman a masana'antu ne wanda za a iya kera su a wani guri kuma a tafiyar da su zuwa wani gurin.
Shi kuwa mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana Kana babban lecturer a jami'an Kwame Nkrumah da ke birnin Kumasi, Professor Abdulrahman Muhammad, ya ce
wayar da kan waɗanda za su ya su manage shi wannan reactor su ma su gane yadda ake amfani da irin wannan reactor. Da shi mun samu wannan training ya je daidai, mutane sun samu hikima sun samu wayewa wurin amfani da shi reactor, sannan muka samu aka yi mana shi irin wannan reactor inda kuma zai kawo ci gaba wurin dawamin wutar lantarki a Ghana. Yana bukatar kuma a wayar da kawunan ɗan ƙasa.
A ko shin wani tasiri samar da wannan makamashi zai ma tattalin arzikin ƙasar Ghana?
Yanzu gwamnati na kallo koko yana hangin iya saida wutar lantarki zuwa ga kasashen da suke kusa da Ghana koko suke kewaye da Ghana kamar su Burkina Faso da Togo. Dama ana yin haka har muka zo muka yi rashin samun wanda ya ishe mu aka bari yin haka. To mun an samu irin shi small reactor ga ya fara kara irin capacity namu na wutar lantarki, za ya a sayar da kasashen da suke kewaye a Ghana, wannan kuma zai sake gyara economy mu da ake struggle a wannan lokaci.
To ko ya al'umman kasan Ghana suka ji da wannan labarin?
Ni ne naku Muhammad Muftau. Muna ganin zai taimaka ma ƙasa, amma kulan da ya kamata a yi ne wurin tsaron ya kamata a train mutane da za su iya su taimaka ma wurin tsaron abin kiyayewan da iyaye. Gwamnati ya kamata ya duba waɗannan mutane don mu ‘yan ƙasa dai muna maraba da zuwan shi, muna kaman zai kawo ci gaba da ƙasan.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu a yau Juma'a, inji rundunar sojin Koriya ta Kudu. Matakin na baya-bayan nan na Pyongyang ya ƙara rincaɓe takun tsaka tsakaninta da Amurka da kuma ƙawayen Amurka. arewan ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango ne a tekun gabashin ta yau da rana a cewar sanarwar fadakarwa na hadin kan manyan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sanarwar ta ce an harba makaman ne daga lardin gwangwan ta arewa mai makwabtaka da Koriya ta Kudu sai dai sanarwar ba ta yi wani karin bayani ba akan harba makaman a wata sanarwa rundunar Amurka na yankin Indo-Pacific ta ce harba makaman ba shi da wata barazana ga sojojin Amurka ko yankinta ko kuma ma kawayenta amma ta jaddada yanda shirin makaman Koriya ta arewa ke haddasa rudani Koriya ta arewan ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango 46 a cikin shekarar 2022 gwajin makamin ya saba da kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda suka haramta duk wani aikin makami mai linzami na Koriya ta arewa ana sa ran Pyongyang din za ta sake yin wani gwajin makamin nukuliya nan ba dadewa ba wanda shine na farko tun shekarar 2017 a ƙarshe sojojin Isra'ila sun kashe wasu 'yan ta'addan Falastinu guda biyu a yau Juma'a kamar yanda majiyoyin Falastinawan suka ce a wani mataki da sojojin Isra'ila suka dauka na mayar da martani ne akan harbin da aka kai akan sojoji a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun harbe wasu motoci guda biyu da ake tuhuma bayan wata mota da ke wucewa ta yi harbi akan wani wuri da suke aiki a kusa da birnin Nablus wanda ke zama babban dalilin tashin hankali a yammacin gabar kogin Jordan a cikin 'yan watannin nan babu wani soja da ya samu rauni kuma an gano maharan inji sanarwar sojin Isra'ila ta kara da cewa sojojin sun kaddamar da bincike don neman karin waɗanda ake zargin
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce tana goyon bayan matakin babban bankin Najeriya na CBN 100% akan shirin sabunta takardar wasu kudaden kasar da za a fara amfani da su zuwa karshen wannan shekarar. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa shine ya bayyana hakan a wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja.
Wato wayannan abubuwa ana yin su ne don a san da cewa shin ina kudade na kware ina kudade wa'anda ba na kware ba yana da muhimmanci kware to yanzu mun zo a kamu kasa Najeriya wanda kudaden da bankin kolejin tace tana da su ke zahayawa a nahiyar Najeriya kashi 85 yana hannun mutane kashi 15 ne ke bankunan Najeriya to ta wannan hali kaka za a yi su taho su kawo policy wanda ake kira monetary policy na issue na da razu dubu sha'ani na kudade ya zama to da cewa zai tasiri abu zai tasiri ba to kaga dole ne ya kamata a ce central bank ta dauko wani mataki wanda za ta fara from ground zero don ta dinga monitoring na wayannan abubuwa din kamar yadda ka sani an sha kawo policies da dokoki na cewa ana son ma issue na cinikayya da biyan kudade ya zama to da cashless haka duniya take ciki yanzu so wannan abin mun yi na'am da shi zai taimaka mana na wajen ayyukanmu zai taimaka mana na abubuwa da yawa nasara ba wai na sai a ganta ba yanzu amma Allah ya sanin gaba kadan za a same ta
amma akwai wasu masu ganin cewa kamar falgar jaji ce akai a yanzu tunda dama masu irin ajiyoyin nan kudaden kasar waje suke saya suna hidimomin su ne yau da kullum ya za a yi ku tinkari wannan bangaren shi ma ku karya logon masu tattara irin wannan kudaden kasar waje wanda akai amfani da kudin haram aka tanade su
kana tunawa Najeriya tana da tsari wanda kowace sati takan doki kudade da ba NBDC wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa zaka ga cewa akwai waɗannan kudaden da ke ta zagayawa a nan Najeriya yanzu an daina wannan an kota shi da cewa an daina wannan kudaden ma da Central Bank ke basuwa na BTA da BTA shi ma muna nan muna ba su shawari na cewa su dinga samun mutane waɗannan kudade a hannun da dubulari account ba su da kashi tukansu don dai a rage waɗannan abubuwa na kudaden na dala Amurka da ke zagayawa a nan sannan kuma mai ne ka sani din ko da an ba mutum ai yana son ya canza naira ne mutane kuma suna zuwa suna karɓan ta ne a kashi to a hankali dai Allah ya so za a zo a samu matsaya da maslaha waɗannan kudade ana yi amfani da su sayan gidaje da sauransu
kana tsammani akwai wani aiki da za ku yi da za ku kamo kudaden naira da aka ɓoye a waɗansu gurare ko a waɗansu gidaje ko ofisoshi ko wurin ɓoye kudade
a to Haji Umar Faruk ai shi yasa da daga cikin dokokin da gwamnati ta kawo mai amfani shine wannan na whistle blower. Muna so ƴan Najeriya su taimaka mana da wannan labarin, tunda kamar yadda ka sani ba mu ba bokaye bane, mu ba aljannu bane, ba mu san da waɗannan abubuwan ba. Amma ƴan Najeriya su gaya mana cewa ga wuri kaza an kai kaza, tunda ai masu kudaden nan ba suke ɗaukar su buhu-buhu su je su ace ba, suna amfani ne da waɗansu. Kuma ƴan Najeriya muna kira gare su su gaya mana wannan labarin, mu je mu gani. In ma ka ce ka ba labarin ta ce kai da kanka ma za ka samu wani abu, tunda gwamnati ta ce za ta ba da kashi biyar ga wanda ya ba da labarin da ya sa aka ji aka samu nasara aka zo aka kwato wannan kuɗaɗen.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Maniyyatan da ba su samu sukunan zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar Kano sun fara karɓar kuɗaɗensu daga hannun hukumar kula da ayyukan hajji ta jihar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ke cewa za ta haɗa hannu da sauran masu ruwa da tsaki a ɓangaren kula da ayyukan hajji a Najeriya domin ɗaukar matakan magance matsalolin da aka fuskanta a bana. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Kimanin makonni biyu kenan hukumar alzai ta jihar Kano ta yi hular cewa dukkanin maniyyata da ba su sami sukunin sauke faradi a bana ba bayan biyan kujerun aikin hajji su garzaya shilkwatar hukumar domin dawo musu da kuɗaɗensu.
Idan alhaji ne ya biya kuɗin paket ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin hajji ba, za mu ba sa kuɗinsa 100%. Amma ga waɗanda suka je aikin hajji suna da refund na kusan 50,000 da ɗan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu. Wannan daga cikin kuɗi na gudanar aikin hajji ne. Akwai jibi na kusan kwana huɗu da ba su yi ba a ƙasa mai tsarki. Akwai magana ta refund ko kuma biyan kuɗaɗe na abincinsu da muke magana da ita hukumar alzai ta ƙasa wanda za ta dawo mana da su.
Alhaji Muhammad Abba Ɗanbatta kenan sakataren zartarwa na hukumar alzai ta jihar Kano.
Sunana Umar Ibrahim daga karamar hukumar Kunci. Na biya naira miliyan 2,500 kuma na zo na buƙaci kuɗin nan sun damu da kuɗina, an bani cek na kai banki. A yanzu magana da nake gaya ma haka sun saka min kuɗina. Yanzu kuɗina naira miliyan 2,500 da na bayar haka suka dawo min da kuɗina. Daidai wa daidai yanda na biya haka aka dawo min da kuɗina kuma cikin ƙanƙanin lokaci.
Sunana Ishaq Aminu Tijani. Na biya naira miliyan 2,500 na matar abokina. Amma dan gashi yanzu gashi na karɓi refund, zan musu tendering checkbook da aka bani zan je in kai banki. Na kai banki kuma za su sa a account ɗinta. Insha Allahu Rabbi muna sa rai in an ce a dawo a sake biya za mu dawo mu kuma biya da yadda Allah.
Wasu daga cikin maniyyata kenan da hukumar alzai ta jihar Kano ke maidowa kuɗaɗen kujerunsu saboda rashin samun sukunin sauke faradi a bana. Kimanin maniyyata 1,000 ne daga jihar ta Kano ba su samu zuwa aikin hajjin ba saboda tangarɗa da aka fuskanta daga kamfanin jiragen sama na Azaman, wanda shine hukumar alzai ta Najeriya ta baiwa kwangilar jigilar alazan na jihar Kano. Duk da cewa an sha muku labi da hilar dawo da kuɗaɗen ga maniyyata, amma a iya cewa zuwa yanzu kalilan ne daga cikinsu suka nuna sha'awa akan haka.
Mun biya sama da mutum 300 kuma har yanzu ina hilanta ga duk wanda ya biya kuɗi wannan hukuma yake da buƙatar ya karɓi kuɗinsa ko fa hudu take ya kawo, kuma Allah ya da cikin ƙasa da awa 24 zai ga kuɗinsa cikin asusunsa. Akwai da yawa waɗanda suka zo muka ba su muka cike suka ce a rike kuɗaɗensu har zuwa wannan shekara mai kama idan Allah ya amince. Mutum 700 su ne waɗanda suka samu visa ba su samu tafiya ba. Muna da kusan mutum 800 kuma a ƙasa waɗanda suka ba da deposit na miliyan 1,200 a matsayin mataki kuɗi na ajiya. A cikin waɗanda suka kusan mutum 800 ina da tan har a zuwa yanzu ba su wuce mutum 62 ko da uku waɗanda suka buƙaci a ba su kuɗaɗensu ba.
Idan sakataren hukumar alazan ta jihar Kano ya ce sun koyi darussa daga ƙalubalen da suka fuskanta a bana.
Kamar yadda ka sani kowace shekara da irin ƙalubale take zuwa ka, kuma dukkan abin da ka sani a rayuwa kusan ya zama darasi da mu da kuma ita hukumar kula da aikin hajji da umrar tarayyar Najeriya. Kuma insha Allahu Karim da mu da sunan Allah ya da za mu yi ƙoƙarin kaucewa dukkan irin ƙalubale da aka fuskanta insha Allahu Karim. Kaɗan daga cikin ƙalubalen tursasawa da zaɓen mana jirgin da mu ba shi ne tsarinmu ba kuma bai dace ba. Kuma alazai ta ce dukkan visa za ta zama under control na ta, kuma dole sai an je can kuma su za su ba da password wanda aka shaƙe mu ya zama to ba mu samu visa ba sai da ƙarshe.
Alhaji Muhammad Abba Ɗanbatta kenan sakataren zartarwa na hukumar alzai ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai nazari ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a mafi akasarin lokutan da suka tsunduma cikin harkar siyasar kasar ta Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Sunana Karina Lipsman, ina takarar majalisar dokokin Amurka ne a mazabar gunduma ta 8. Na ci maburi na samun farin ciki da walwala a Amurka. To kalaman Karina Lipsman kenan yayin da take kaddamar da yakin neman zaben takarar kujerar majalisar dokokin Amurka. Kusan za a iya cewa takarar Lipsman ba ta tattare da wata matsala, illa kawai asalinta ba kwace.
Came to the US when I was 8 years old from Odessa, Ukraine.
Na zo Amurka ne a lokacin ina yar shekara 8 daga birnin Odessa na ƙasar Ukraine. Mun kuma shigo Amurka ne da bizar bakin haure tare da mahaifiyata da kakanninta, inji Karina.
Came on a refugee visa with my single mother and my grandparents.
A dai shekarar 1993 suka shigo Amurka. Karina ta fara makaranta yayin da mahaifiyarta kuma take sana'ar dinki don tallafawa iyalinta. Duk da irin kalubalen da suke fuskanta, Karina ta jinjina mafiyarta wacce ta yi ta faɗi tashin ganin ta inganta musu rayuwa.
When I turned 18, I applied to become a US citizen.
Tace a lokacin da na cika shekara 18, sai na cika takarduna na neman zama a ƙasar Amurka. Wannan wani abu ne da nake wa kaina shawara da kaina, saboda ina so nima a dama da ni a al'amuran Amurka.
Because I wanted to be part of America.
To a dai mazabar gunduma ta 8 wato kwatankwacin mazabu da ake da su a Najeriya. Karina take so ta yi takara a jihar ta Virginia. A tarihin mazabar babu wani dan Republican da ya lashe zabe a wannan mazaba dake wajen birnin Washington DC cikin shekaru 30 da suka gabata. Amma Karina da manajan yakin neman zaben ta Brian Johnson sun ce suna da wata dabara da za su yi amfani da ita a wannan mazaba wacce kusan rabin al'ummar ta baki ne.
I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth.
Manajan yakin neman zaben Karina Brian kenan yake cewa duba da cewa Karina ta yi fafutuka wajen kaiwa matsayin da ta kai a yanzu, inda ta yi gugayya da maza fararen fata har ta kai wannan babban matsayi, hakan ya ba ta damar samun nasarar zama yar takarar majalisar dokoki. Saboda haka mafi akasarin mutane da ke zaune a nan sun taɓa fuskantar irin wannan fafutuka da Karina ta fuskanta. Yayin kaddamar da yakin neman zaben nata, Karina ba ta yi wata-wata ba wajen caccakar shugaba Biden, yayin da ake ci gaba da ganin hauhawar farashin kayayyaki kamar na farashin man fetur da kuma karuwar miyagun ayyuka. Baya ga haka tana ganin gwamnatinsa bata tabuka komai ba wajen ganin an kauce wa yakin da kasar ta ta Ukraine ta fada. Hasashen da aka yi na nuni da cewa akwai yiwuwar Karina ta samu nasara a wannan zabe da za a yi a watan Nuwamba, bayan da ta samu tikitin takarar jam'iyyarta ta Republican a zaben fidda gwani.
I received 61.5% of the vote on the first ballot, which is unheard.
Karina ta ce kashi 61.5% na samu na kuri'un da aka kada, wani abu da ba ta taba gani ba. Babban abokin hamayyarta kashi 19 kawai ya samu. Na gabatar da jawabi wanda ya ta'allaka kan yadda bakuwa daga Ukraine ta zama yar takara a zaben majalisar dokokin Amurka da kuma yadda lamarin ya zama tamkar almara.
Is now on the stage as the elected nominee to run for Congress and how surreal that moment was.
To sai dai duk da wannan nasara da Karina ta samu, akwai zazzafin yakin neman zabe a gabanta. Hakan ya sa ta dukufa wajen neman tallafin kudaden campaign, inda ta kudura aniyar tara dala 500,000 cikin kwanaki 30 masu zuwa, wato kutankucin naira miliyan 300. To kafin mu karkare shirin ga wannan sako.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Yanzu kan a madadin Yuri Mamun da ta hada asalin rahoton, sai kuma Julie Lettis Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayin na farko ra'ayinka ne Sani Muhammad Tindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Kace salam sashen Hausa, dan Allah ku bani dama in tunatar da gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi kan alƙawarin biyan tsofaffin ma'aikata kuɗin gratuitin su da ya ɗauka a lokacin neman zaɓe, wanda har kawo yanzu ba a cika wannan alƙawari ba. Ya kamata ya cika wannan alƙawari kafin wa'adin mulkin sa ya ƙare, domin masu iya magana suka ce alƙawari kaya ne. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa wani abin takaici dai sai a Najeriya a ce wai ana batun ƙarawa 'yan siyasa da manyan mahukuntan ƙasar tamu albashi a yayin da talakawan ƙasar ke fama da talauci. Gaskiya da sakel ba mu yarda da hakan ba, domin hakan tamkar ƙarawa mai ƙarfi-ƙarfi ne. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Kawo Mai Ruwa Bajoga. Kace hauhawa kayan abinci a kakar abinci da al'umma manoma suka noma a halin yanzu abin addu'a ne, ganin ba a je ko ina ba. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana sauki, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Yakubu Mai Aski Badaraka da Magaram. Kai ko cewa kake ƙwararru akan kiwon lafiya da gwamnatin ƙasar Niger da suka yi nazari domin duba matakan inganta kiwon lafiya a cikin ƙasa, ko babu shakka wannan abu mai kyau ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau. Sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Maryam, a takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancinsa yana mai nuni da ƙasar Rasha. An sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa. Sama da jirage marasa matuƙa 30 ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu, inji shugaban. Masu kare sararin samaniyarmu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin ƙasarmu, kana suka kakkaɓo jirage marasa matuƙa ƙiran Iran guda 23. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Ƙasa da Ƙasa ta Amnesty International ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace akan Iran, biyo bayan kashe masu zanga-zanga aƙalla guda 8 da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis aƙalla a larduna 4. An fara zanga-zangar na bayan nan a Iran ne bayan mutuwar Mahsi Amini, wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lulluɓi. A ƙarshe, ruwan sama kamar da bakin kwaliya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zartarewar ƙasa a kudancin ƙasar Philippines, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 31, kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ya bayyana a yau Juma'a, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka ɓata.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.